sashin Hausa na murya Amurka ta yi magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamun ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya haka kuma na iya samun mu alfa radio na kuma sun dake kasar Ghana su go masu na'uran computer a duk lokacin da suke son kamun tashar to suna iya samun mu ne akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masaure assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jangara ga man shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku ji cewa an faja layi tsakanin majalisar dokokin kasa a Najeriya da bangaren zattazuwa akan kasafin kudi na wannan shekara sai kuma Baba Yakubu da zai shigo da shirin sa na adawo lafiya kana mukamu ku sharhin jaridu daga jamhuriyar Niger sai kuma sakonnin da ku masaure kuka aika mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu Babban mashawacin Amurka kan harkokin tsaron ƙasa ya faɗa jiya Litinin cewa Washington ta kuduri aniyar ci gaba da ƙara matsawa Koriya ta Arewa lamba da nufin raba ta da kira makaman nukiliya Jenaheta Makmasa ya yi tattaki zuwa New York jiya Litinin domin yin jawabi ga jakadan da ke wakiltar ƙasashe 15 na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya tare da na ƙasashen Japan da Koriya ta Kudu ya shaida manema labarai bayan ganawar cewa matakan da gwamnatin shugaba Trump ke dauka tare da takunkumi mai ƙarfi daga ƙasashen duniya sun sa ana samun ci gaba yace yayi wa jami'an diplomasiya bayani dangane da niyyar Amurka ta ci gaba da aiki da matakan matsin lamba akan Koriya ta Arewa Prime Minister Theresa May ta Burtaniya ta faɗa jiya Litinin cewa wata guba mai ƙarfin gaske wadda ƙasar Rasha ta kirkiro ita ce aka yi amfani da ita a harin da aka kai kan wani tsohon dan leken asirin Rasha Sergey Skripal kuma gwamnatinta ta ci mashawarar cewa a bisa ga dukkan alamu kasar Rasha ce ta kai wannan hari May ta faɗa wa majalisar wakilan Burtaniya cewa abubuwa guda biyu ne kawai za su iya faruwa a harin da aka kai kan Skripal da diyarsa Yulia aka same su kwance a some a cikin wani gari na kudancin Burtaniya ranar 4 ga watan nan na Maris tace ko dai gwamnatin Rasha ce ta kai harin nan take kai tsaye akan kasar mu Ko kuma dai gwamnatin Rasha ta yi sakaci barin wannan mummunar guba ta yadda har ta fada hannun wasu. Burtaniya ta ba gwamnatin Rasha wa'adin kwanaki biyu ta yi mata bayani. Jim kadan kafin ta yi wannan jawabi shugaba Vladimir Putin na Rasha ya yi watsi da ikirarin cewa Rasha tana da hannu a wannan lamari na Skripal wanda kanar ne a hukumar leken asirin sojoji ta Rasha amma boye yana aikin leken asiri ne na mahukumar leken asirin Burtaniya ta M16. Gidan talabijin na Rasha sun dora laifin sanya Skripal guba akan Burtaniya suna ikirarin cewa Burtaniya na kokarin janyo kin jinin Rasha ne domin haddasa yanayin da za a kaurace wa gasar cin kofin kwallon kafar duniya da za a yi a Rasha nan da watanni To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kasar Nepal sun ce wani jirgin saman fasinja da ya tashi daga Bangladesh ya fadi ya kama da wuta yayin da yake kokarin sauka a tashar jirgin sama ta Kathmandu ya kashe mutane akalla 50. Kakakin kamfanin sufurin jiragen sama US Bangla Airlines dake da shalkwata a Dhaka yace mutane 71 ne da suka hada da ma'aikatan jirgin suke ciki daga cikin fasinjoji 67 kuma 32 'yan kasar Bangladesh ne 33 daga Nepal sai guda daga China guda kuma daga Maldives shaidu sun ce jirgin ya yi ta tangal-tangal kuma yana tafiya ƙasa-ƙasa kafin wannan hadari ya auku Jami'an 'yan sandan birnin Austin a jihar Texas da ke nan Amurka sun ce akwai alaka tsakanin kunshin bumabumai da aka ajiye a kofar gidajen wasu bakaken fata biyu da kuma wanda aka ajiye a kofar wata mace 'yar jinsin Spaniya da ta manyanta. Daya daga cikin bumabuman ya kashe wani matashi dan shekaru 17 jiya Litinin yayin da na biyu ya jiwa wata mace 'yar shekaru 75 rauni. wani bom kuma da aka dana ya kashe wani bakin fata dan shekaru 39 ranar 2 ga watan Maris. Babban jami'in yan sanda na birnin Austin Brian Manley ya faɗa jiya Litinin cewa akwai kwakwara alamar cewa kiyayyen launin fata ita ce tushen waɗannan hare-hare. Ya ce yan sanda suna gudanar da bincike domin tantance gano ko akwai wata alaƙa tsakanin mutanen uku da bom ɗin ya shafa. Masu bincike na gwamnatin tarayya suna taimakawa yan sandan a birnin Austin. Daga ƙarshe, jami'an tsaron Amurka da na Colombia sun fasa wani gungun masu fataucin muggan ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa suka damƙe 14 bisa ga zargin safarar dubban kilo na Hordes Iblis ta koken zuwa cikin yankin Puerto Rico. Jami'an Amurka sun ce sun damƙe mutanen waɗanda aka yi cikin makonni biyu da suka shige, ya kawo adadin waɗanda aka kama dangane da wannan dogon bincike zuwa 30. Yayin da kuma aka kama hode koken fiye da kilo 2,000. Lauyan gwamnatin tarayya na Amurka a Puerto Rico, Rosa Emilia Rodriguez Velez, ta faɗa jiya Litinin cewa za mu ci gaba da matakan haɗin kan da hukumomi na ƙasashe ke ɗauka tare da haɗa ƙarfi waje guda domin bincike da hukumta waɗanda suke taka dokoki suka shigar da muggan ƙwayoyi cikin yankunanmu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To yanzu haka a babban birnin tarayyar Najeriya a Abuja, batun rikicin kasafin kuɗi ne tsakanin majalisar dokokin ƙasa ta Najeriya da majalisar zartarwa ke neman kunno kai. Ga kuma Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rikici ne yake neman kunno kai a tsakanin majalisar dokoki da na zartaswa domin sun fara zargin juna da kin aiwatar da kasafin kuɗin bana watanni 5 bayan shugaban ƙasa ya gabatar da shi wa majalisar dokokin ƙasar. Shugaban ofishin kasafin kuɗi Ben Nwabueze shi ne ya sa hannu a wata takarda da aka raba wa manema labarai, inda ya ƙaryata bayanan da majalisar ƙasa ta yi cewa hukumomi da ma'aikatan gwamnati ne ke jan ƙafa wajen ba da haɗin kai domin a kammala aiki akan kasafin kuɗin. Mai magana da yawun majalisar dattawa Sanata Aliyu Sabbi Abdullahi ya yi ƙarin haske.
A lokacin da aka kawo kasafi, inda misali ko an samu kashi 50 na ayyuka an yi, sai ya kasance ɗan wata 2-3 an samu kila kashi 30 kuma an ƙara ko 20. Ai, ayyukan mutane za su iya ganewa cewa ga ayyukan gada aka yi. Kuma abu ɗaya ne kada mu manta, waɗanda suka kashe kuɗinsu suka ce suna neman waɗannan ayyuka, an yi advertising, sun zo suna neman a basu waɗannan kwangilan, sun gama kashe kuɗaɗensu. Tsakani da Allah aka zo aka rusa aka kawo sabo wanda bai da nasaba da abin da su suka nema, sun yi hasara kenan. Ai, ba yi adalci ba. Kuma gwamnati ana yin aikin nan ne don jama'a, kuma dole wajibi ne mu yi adalci. Kuma na san ko shi shugaban kasa ba zai so a keta haƙƙin jama'a ba.
A halin yanzu babu wanda zai ce ga lokacin da za a amince da kasafin kuɗin. To wai wace illa wannan jinkiri zai yi wa tattalin arzikin ƙasar ne? Tambaya kenan da na yi wa ƙwararre a harkokin tattalin arziki Malam Yusha'u Aliyu.
To kullum in ya zo haka, yana da kyau su masu gabatarwa da wanda suke duba ƙudurin ya zama akwai fahimtar juna tsakaninsu. Kuma wannan fahimtar juna shi ne zai kawo ci gaba. Amma idan ba a same shi ba, abin da tattalin arzikin zai fara shi ne zai shiga cikin wani rudani. A rasa sanin tabbas abin da shi kasafin kuɗin yake ciki, a kuma sanin rashin tabbas yiwuwan yin kasafin kuɗin a lokacin da ya kamata. Sannan kuma idan muka kalli siyasar Najeriya, a kwana-kwanan nan aka yi zaben 2015, ga kuma zaben 2019 har an fitar da timetable tsarin yin zaben. To kin ga kenan, idan ya zama an ci gaba da siyasa akan haka, to me zai faru da kasafin kuɗi na 2019 wanda a wannan lokaci da ya kamata a gabatar da shi duka 'yan siyasa sun koma fagen neman ƙuri'u? To kin ga za a samu rashin fahimta tsakanin mutanen da ake mulka da su kuma waɗanda suke kasafin kuɗin.
Wannan takaddama ta sa majalisar dattawa baiwa hukumomin gwamnati wa'adin mako ɗaya ko su zo su kare kasafin kuɗinsu ko majalisar ta ɗauki mataki. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Madina, kuma kafin mu ci gaba, a ci gaba da shakatawa da wannan. Gaida Bello Kalangu. Har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogwa ce karfe 3 na tsakar dare da minti 14 ga kuma shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya.
Mm-hmm.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na Dawo Lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin Dawo Lafiya zai ci gaba da hirar wakilin Murya Amurka Amina Mustafa Nasiru Batsari da ko Komanda Yusuf Garba shugaban hukumar kiyaye hatsira ta kasashiyar jihar Niger wanda suka faro a bakon jiya. Sai dai hirar za ta tashi ne daga wannan tambaya.
To idan muka zo jihar Niger, wato duk in za a yi maganan tafiya a jihar Niger, ana duba batun lalacewar hanyoyi. Kusan kowane bangare na Niger akwai matsala hanya. Ya wannan yake damun ku, yana ci muku tuwa a ƙwarya ko ku?
To matsala hanya kamar yadda ka faɗa a Niger State akwai matsaloli, ba ma tuwo a ƙwarya ba, har cikin kwano in ka sa tuwo din yakan ci mana shi. To anan kuma abinda mukan yi a ƙarƙashin dokanmu da kuma abinda aka shata muna, an ce duk inda muka ga guri ya lalace, to haƙƙin mu ne mu ba gwamnatin tarayya shawara ta hannun ma'aikatar ayyuka ta gwamnatin tarayya. Mukan tura musu, mukan rubuta musu, mu jawo hankalinsu cewa hanya kaza kilomita wuri kaza ya lalace, zai iya kawo haɗari, za mu ba su shawara ya kamata a je a gyara wannan gurin. Bancin su haka kuma yana cikin tsarin mu, dole ne mu ba gwamnatin jiha shawara duk inda muka ga hanya ta lalace, wanda yake na jiha ne za mu shaida musu, wanda yake ma na gwamnatin tarayya ne wanda muke ganin za ta iya yi za mu tura musu. So kaga duka wannan yana ciki, amma kullun nikan so in ga ma jama'a shi hadarin mota haɓo ne, lokacin da zai zo ba zai sanar da kai ba, sai dai kaga kanka ciki. In an tambaye ka ma me ya faru, da dama za ka ce kai dai kaga ka samu kanka a cikin wannan, baka san meye ba. To hanya za ta iya kawo hadari, kuma hanya mara kyau din za ta iya kawo hadari haka kyakkyawa. Me yasa na faɗi haka? Za ka ga hanya lafiyar ta laukalau, amma za a samu hadari. Me yasa aka samu hadarin nan? Kaga dan adam ne, bai bi dokokin tuki ba. Idan mutum ya samu hanya talau-talau, ba wani gargada, ba wani rami, to kuma zai zura gudu. Idan ya zura gudun nan, in ba wani ikon Allah ba, za a samu hadari. Domin me? Idan yana jin dadin mota yana gudu, yana jin dadin titi, taya sana iya fashewa. Idan taya ta fashe kana da gudu sosai, to yanda za ka yi ka ciyo kan motan nan yana da wahala. So kaga titi wanda yake sumul-sumul shi kansa, shi ma yakan kawo matsaloli, ko da yake ni kullun nikan ce ba haya ke kawo hadari ba mutum ne.
Wato ku dai ma'ana dai a tafi a hankali.
Ma'ana shine ko titi na da kyau ko baya da kyau, ya kamata shi dan adam da Allah ya yi basira ya san cewa karfen nan fa ba shi yayi shi ba, kuma bai da masaniya lokacin da karfen nan zai yi mishi lalata. To mafi alkhairi a kansa shine bi a hankali, ya bi dokokin kasa da aka shata akan wannan titi. Idan mara kyau ne, kowa ya sani, ana son ka je a hankali.
Wasu a nan jihar Niger zaka ga, musamman masu motocin fasinja, suna ɗaukan mutane fiye da kima. Wasu wurare ma zaka ga an hada dabbobi, shanu da mutane a cikin karamin mota irin wannan estalet din nan. So da yawa zamu ji su suna kalame, suna cewa ai hukumar kare haɗura ta ƙasa ba ta cika yin aiki ba a jihar Niger. Me za ku ce game da wannan abubuwa?
Wannan shine karatun kanzon kurege. Domin duk wanda ya san hukumar kiya haɗura, ba wai a Niger ba, a ko'ina ko a ƙauye ne, ba ran da za a ce ba za a ga jama'a mu akan titi ba. Wa'annan masu cewa ba ma aiki, ina ganin ba cikin Niger suke ba. In kuma cikin Niger suke, ba da gaske suke ba. Amma kullum mutane sun ɗauka cewa ita hukumar kiya haɗura ita kaɗai ce haƙƙinta ne ta hana wa'annan abubuwa. Mukan faɗa kulliyomi cewa shi abu na kiyaye haɗurra ko kare rayuwa ta salwanta ko dukiya na kowa da kowa ne. Akwai laifin jami'ai, akwai laifin jama'an gari, akwai laifin ƙungiyoyi na masu mota, musamman membobinsu. Haƙƙin hukumar nan ne ta hana overloading. amma duk lokacin da zamu ga overloading su wa'annan da aka dauko cikin mota shin su Allah bai ba su basira ba su san cewa motar nan mutu uku ne kamata ta dauka don me za a samu mu biyar ko shida ko bakwai a cikin mota me zai hana su ce ba za su shiga ba wannan hode ke ba su wannan mota neman kudi ya fito idan babu su ba inda zai tafi saboda haka mutane ya kamata su kansu su zama hukuma ke hadura su zama suna goya muna baya
wannan na fahimce ka su kansu mutanen ma ba su ji
ba wai ba sa ji ba su da kansu suke biyan kudi su shiga kaga wannan duk abu ne wanda yake muna kokari a radio muna yi a jarida muna maganganu muna kira ga jama'a a'a ga abunda doka ta ce ga abunda doka ta ce me yasa jama'a ba za su ce a'a ai doka ba ta yadda ka dauki wannan overloading ba yanzu ma ba wai a cusa mutun da dabba ba a sa mutun cikin boot kaman dabba a kasan nan ba wai naija ba a ko ina haka ke yanzu haka wannan abun yana cikin abubuwan da ke ci mana tuwo a kwarya
anan ne kuma zamu jatsa aya a wannan hirar mu cigaba da ita a sabon mako a madadin bakon namu ko komanda Yusuf Garba shugaban hukumar kiyaye hatsara ta kasashiyar jihar Neja da wakilin mu Mustafa Nasiru Batsari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka baba ya ku makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to a gaida baba ya ku makiri yanzu kuma ga Sulaiman Mun Barma da sharhin jaridun jamhuriyar Niger
Jiyar da sakataren gwamnatin Amurka mai kula da harkokin waje ke shirin kammalawa a wannan talata 13 ga watan Maris bayan zagaye wasu kasashen Afirka da daga cikin muhimman labaran da suka dauki hankalin jaridun wannan mako kwada yake jamhuriyar ta Niger ba ta cikin kasashen da Rick Tillerson zai bakunta jaridar Lanketer na cewa a yadda shugaban kasar Niger ke gaba-gaba akan batun yaki da ta'addanci bai dace ba Tillerson ya gudanar da ziyara a Afirka ya koma gida ba tare da ya bakunci Niger ba kasar da halin yanzu shugaban ta Isu Muhammadu ne ke jagorancin kungiyar G5 Sahel mai yaki da kungiyoyin ta'addanci a yankin Sahel inji Lanketer jaridar Le Courrier ta ruwaito cewa wasu jakadun ketare a Niger sun fara shishige a sha'anin cikin gidan wannan kasa bayan da tace ta jiyo wakilin kungiyar tarayyar Turai yana jinjina wa gwamnatin ta Niger saboda a cewar sa ta nuna jarumtakar kafewa akan bakanta dangane da dokar harajin da yanzu haka take ta haddasa tayar da jijiyoyin wuya jaridar tace dama an dade da ake zargin wasu jami'an diplomasiya da nuna bangaranci a nan Niger alhali yarjejeniyar birnin Vienna a sashen ta na 41 ta haramta wa jami'an diplomasiya tsoma baki a harkokin cikin gidan kasar da aka aika su domin wakilci jaridar l'actualité ta buga hotunan wasu ƴan majalisar dokokin kasa kimanin hudu hada da ayar tambaya tana mai cewa shin ana shirin korar wasu ƴan majalisa ne daga aikin wakilcin jama'a jaridar ta ce wata takardar da aka shigar gaban majalisa na nunin yadda doka ke shirin bugon waɗannan ƴan majalisa da suka hada da Sumana Sanda da Abdulabo da Umar Dogari da Isu Hisaka waɗanda dukkan su sun ci kasan da ke da nasaba da aikata laifuffukan da munin su ka iya shafa bakin fenti wa takardun waɗannan ƴan siyasa mu rufe sharhin na yau da jaridar Lebanama wacce ta ce hukumomi a gundumar mayayi sun kafa dokar haramtawa raƙun magararan ba a baki ɗayan ƙauyukan wannan karkara bayan da aka lura cewa raƙuma suna barazana ga rayuwar albarkatun gandun daji inda suke kakkarya itace su zubar da sunan kiwo jaridar ta ce kare muhalli da samar da kyakkyawar fahimta domin dorewar zaman lafiya tsakanin al'umma yasa hukumomi daukar matakin takaita yawuce-yawucen raƙuma a gundumar ta mayayi Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana Alhaji Malam Umar Bidda, Niger City, Nigeria. To Allah abinda nake son ku isar min sakona ga gwamnatin mu na jihar Niger, Abubakar Sani Bello. don Allah don annabi shi hakuri wallahi duk abin da ya faru gare ga abin da an kai masa yan adawa ne ba yan kasuwa ba yan kasuwa Allah ba su da hakuri kuma suna maraba da shi wallahi kuma suna ba shi hakuri don Allah don annabi ya tausaya mata da yan kasuwan didda ya koma maganan nan da ya don Allah ya tabbatar da an ba yan kasuwa wurin su san gyara saboda wallahi ana gasa musu aya a hannu gaskiya saboda Allah
Assalamu alaikum sake Hausa da Miya America mai magana ni ne Iliwa Abdulmalik Unguru a yau ina so mun kira ga mahukunta da masu fada ji akan direbobi sun kisa rage kudin mota bayan kuma mai yayi arha a da mai yayi tsada sun kare kudin mota to yanzu mai yayi arha har yanzu direbobin mu dake karamar hukumar gudu sun kisa rage kudin mota ya kamata mahukunta da masu ruwa da tsakiya ta labarin su saba
Assalamu alaikum sunana Abubakar Muhammad Dogon Daji ko ke tambal din sarjan yanda ra'ayina game da matan da aka kwashi akwai abin mamaki da jiragen sama har da drum gari ma cikin kasar Najeriya amma a cewa an kasa biyan mutanen da har sun kace sun ma sun shiga su kasashe ya kamata a lura da matsalolin da
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America sunana na dalilin jeje ta gara jihar Niger ina kira da sojoji da wanda suka zo aiki a nan karamar kuma tarafi mu yan kasa mu zo mu ba su goyon baya 100% akan aikin da suka zanyi saboda aikin da suka kawo yi yanzu mun rabu da yan fashi da suke sake mutane duk mun samu sauki wannan abubuwa a halin gaskiya suna aiki tsakanin su da Allah
mun magana yanar zuyani ne sai da tsara ina kira ga gwamnatin Saudiya su tuna buɗe kafafen sinima da shi zai sa samu kuɗin shi za a ƙasar Saudiya ba su nemi kuɗi ta hanyar halal shi ne mai a ƙasar shi ne mai halal
to madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice
Babban mashawarcin Amurka kan harkokin tsaron ƙasa ya faɗa jiya Litinin cewa Washington ta kudura aniyar ci gaba da ƙara matsawa Koriya ta Arewa lamba da nufin raba ta da ƙera makaman nukiliya. General H.R. McMaster ya yi tattaki zuwa New York jiya Litinin domin yin jawabi ga jakadun da ke wakiltar ƙasashe 15 na Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya tare da na ƙasashen Japan da Koriya ta Kudu. Ya shaida wa manema labarai bayan ganawar cewa matakan da gwamnatin shugaba Trump ke dauka tare da takunkumi mai karfi daga kasashen duniya sun sa ana samun ci gaba. Prime Minister Britania Theresa May ta faɗa jiya Litinin cewa wata guba mai karfin gaske wadda kasar Rasha ta kirkiro ita ce aka yi amfani da ita a harin da aka kai kan wani tsohon dan leken asirin Rasha Sergey Skripal kuma gwamnatinta ta ci mashawarar cewa a bisa ga dukkan alamu kasar Rasha ce ta kai wannan hari. May ta faɗa wa majalisar wakilan Burtaniya cewa abubuwa guda biyu ne kawai za su iya faruwa a harin da aka kai kan Skripal da ɗiyarsa Yulia aka same su kwance a some a cikin wani gari a kudancin Burtaniya a ranar 4 ga watan nan na Maris. Ta ce ko dai gwamnatin Rasha ce ta kai harin nan kai tsaye a kan ƙasarmu ko kuma dai gwamnatin Rasha ta yi sakacin barin wannan mummunar guba ta yadda har ta faɗa a hannun wasu. Jami'an ƙasar Nepal sun ce wani jirgin saman fasinja da ya tashi daga Bangladesh ya fadi ya kama da wuta yayin da yake kokarin sauka a tashar jirgin sama ta Kathmandu ya kashe mutane akalla 50. Kakakin kamfanin sufurin jiragen saman US Bangla Airlines da ke da shalkwata a Dhaka ya ce mutane 71 ne da suka hada da ma'aikatan jirgin suke ciki daga cikin fasinjoji 67. 32 'yan kasar Bangladesh ne, 33 'yan daga Nepal, sai kuma guda daga China, guda kuma daga Maldives. Shaidu sun ce jirgin ya yi ta tangantangal kuma yana tafiya ƙasa-ƙasa kafin haɗarin ya auku.
To madalla, da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko hadda shirin nan na noma tushen arziki wanda Sarfiu Lashin Gumel ke shiryawa kuma ya gabatar. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Grace Alheri Abdul da ta taya ni gabatarwa sai Cubahiro Jodone da ya ba da umarni da injiniyanmu John Ellison ni Ladan Ibrahim Auke cewa ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya.